This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Laraba, 3 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa masana'antar tace albarkatun man fetur ta Aliko Dangote. Ta fara fitar da man diesel da man jirgin sama kasuwa a wannan makon. Bayan haka, za ku ji cewa jam'iyyar Labour a Najeriya ta ce ta ɗauki matakan warware matsalolin da suka addabe ta a cikin gida. Sannan za mu kawo muku karatun Alkur'ani mai girma daga ƙananan yara, albarkacin azumin watan Ramadana. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Laraba, ƙasar Ukraine ta ce Rasha ta kai mata wani hari cikin dare da makamai masu linzami guda uku da jirage marasa matuƙi guda hudu. To sai dai an rawaito cewa dakarun rundunar saman Ukraine din sun yi nasarar lalata dukkan jirage marasa matuƙin guda hudu da aka harba a yankunan Kemalemski, Zhytomyr, Kirovohrad da Cherkasy. Gwamnan yanki na Kirovohrad, Andrei Repoj, ya ce wata 'yar gobara ta tashi sakamakon hare-haren, amma ba wanda ya samu rauni. Dakarun saman suka ce har makamai masu linzamin ya kakaici yankin Donetsk ne da ke gabashin Ukraine, ba dai ba da labarin wata banna ba a yankin sakamakon harin. Ana sa ran ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro ta NATO su tattauna batun kudirin samar da kudi dala biliyan 100 domin tallafa wa sojojin Ukraine. Kudirin da sakatare janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya gabatar ya hada da shigar NATO kai tsaye wajen kula da tallafin da mambobin kasashe ke samarwa dakarun na Ukraine, wani aikin da Amurka ke jagoranta na haɗin gwiwa na kasashe sama da 50. Stoltenberg ya shaida manema labarai a yau Laraba cewa abu ne muhimmi a tashi daga ɗan takaitaccen tallafin da ake sawa Ukraine din na ɗan tallafin da ke zuwa na ɗan gajeren zango ya zuwa kwakwaran tallafi na dogon zango bisa jajircewa kungiyar ta NATO. Ya ce dakarun Ukraine za su samu ƙarfin jajircewa ne bisa tsare-tsaren fafatawa a filin daga idan suka kwana da sanin cewa za a mara musu baya a koyaushe. A ranar Laraba, kotun tsarin mulki ta ƙasar Uganda take amincewa da sauya hukunci kan dokar ƙasar da ta haramta yin luwaɗi da maɗugu da canza halitta da dangunansu. Dokar da ta haramta luwaɗin da ta fara aiki a watan Mayun bara ta bayyana duk wanda aka samu da aikata luwaɗi zai fuskanci hukuncin ɗauri. Haka kuma dokar ta tanaji hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da aikata luwaɗi da ke ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV/AIDS da wanda aka samu da aikata luwaɗi da mutanen da aka sa a rukunin masu rauni da suka hada da ƙananan yara da tsofaffi. Amincewa da dokar dai ya janyo Allah waje daga ƙasashen duniya, inda har bankin duniya ya dakatar da bayar da wani sabon bashi ga ƙasar ta Uganda. Ita kuma Amurka ta ƙaƙaba mata takunkumi akan visa da ya hana jami'an ƙasar Uganda shiga Amurka. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne sojojin Isra'ila suka ce hare-haren da suka kai ta sama da ya kashe ma'aikatan agaji bakwai a Gaza mummunan kuskure ne. Shugaban sojojin na Isra'ila General Herzi Halevi ya danganta harin da ya kashe 'yan kungiyar agajin ga wani kuskuren fahimta da aka samu a cikin dare a lokacin yaƙi a wani irin mawuyacin yanayi. Kungiyar agaji ta WCK na gudanar da ayyukanta a ko'ina a faɗin duniya da ya hada har da ƙasar ta Isra'ila domin ayyukan taimako a mawuyacin yanayi, cewar Halevi cikin wata sanarwa ta faifan bidiyo. Kungiyar na aiki kafaɗa-kafaɗa ne da dakarun tsaron na Isra'ila da suka ce sun gamsu matuƙa da mahimmancin aikin da kungiyar ke yi. Wata gobara ta tashi a wani gidan shakatawa na dare ko kuma club a turance da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya a ranar Talata, ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 29, wani mutum guda ya samu rauni. gwamnan Istanbul Dawud Gül ya ce wutar ta tashi ne a gidan shakatawar a yayin da ake gudanar da aikin gyare-gyare a wurin. Gwamna Gül ya ce mutanen da ke gudanar da wannan ayyuka na gyare-gyare ne lamarin ya tsare su. Kulab din dai na kasan ginin wasu gidajen zaman jama'a ne da ke tsakiyar birnin na Istanbul. Gobarar ta laƙuma ɗaukakin harabar wurin inda har ta kai ga wata harabar gini na uku kafin 'yan kwana-kwana su yi nasarar shawo kanta. Magajin garin Istanbul Ekrem İmamoğlu ya shaida manema labarai cewa manajan kulab din bai nemi izinin hukuma ba domin gudanar da aikin gyare-gyaren ko kuma wani aikin gini a wurin. Mutane akalla shida ne ake tsare da su domin amsa tambayoyi dangane da afkuwar lamarin da ya hada da masu gudanar da gidan shakatawar da ma mai kula da gyare-gyaren da ake yi a wurin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wannan makon ne masana'antar ta ce albarkatun man fetur ta Aliko Dangote ta fara aiki, inda ta fara fitar da man diesel da na jirgin sama zuwa kasuwa. Sai dai masana na ganin fara fitar da albarkatun man fetur na kamfanin Aliko Dangote ba zai sa farashin ya sauko ba nan da nan. Wakiliyar muryar Amurka Rukayya Basha ta aiko mana da wannan rahoton daga Abuja.
A makon nan ne masana'antar ta ce albarkatun man fetur ta Aliko Dangote da ke jihar Lagos da fara fitar da tacaccen mai zuwa fadin kasuwannin kasar da suka hada da man diesel da kuma man jirgin sama. Devi Kumar Edwin shine shugaban mai kula da rukunin masana'antar tace albarkatun man fetur ta Aliko Dangote. Ya shaidawa manema labarai cewa masana'antar ta fara aikiwa da tacaccen mai zuwa ga 'yan kasuwa ranar Talata. Devi Kumar ya ce masana'antar za ta na tace albarkatun man fetur akalla ganga 650 a duk rana, wanda hakan ya bawa kamfanin zama na ɗaya wajen tace mai a Afirka. Dalalan man fetur dai na shirin cimma matsayi da farashin na man diesel akan naira 1,220 a kowace lita. 'Yan Najeriya dai na bayyana farin cikin su da jin wannan labari.
Sunana Sabiu Suleiman. Wannan ma'aikata da muka ji an ce an buɗa da muna ta jin farfaganda cewa za a buɗa. To yanzu kuma muna jin fara fitar da wasu sassa na mai daga cikin ta. To wallahi gaskiya muna farin ciki.
Sunana Aminu Abdullahi. Gaskiya mun yi murna sosai kuma mun yi appreciating. Kawai shine mu fatan mu shine wannan tacen mai da aka fara yi a Najeriya mu gani a ƙasa.
Bashir Salisu shine shugaban dalalan man fetur ta IFMA Reshen Arewa maso yammacin Najeriya. Ya ce fara fitar da tacaccen albarkatun mai da masana'antar Aliko Dangote ta yi abin farin ciki ne. Sai dai kuma hakan ba zai sa farashin sai sauka ba.
Shi wannan refinery ta Aliko Dangote da ya bude kuma ta fara aiki lalle za ta kawo sauki na samun kaya a kusa da mu. Amma maganar sauki na kaya wayayyo ƙasa inda ake tunani, wannan gaskiya fa ba zai yiwu ba, tunda ko shi ma inda yake alfahari zai sai da kayansa a balu na inda dala take tafiya haka zai sai da kayansa.
A hirarsa da muryar Amurka, Ali Usman Jibo masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar koyar da malamai da ke jihar Jigawa ya ce ba lallai ba ne fara ta ce albarkatun man fetur a Najeriya ya sa farashin sai sauko kamar yadda mutane ke hasashe.
Ita wannan masana'anta an yi ta ne domin a samu riba. In muka duba yanayin tsada na su kayayyakin da kamfanin yake bukata wajen samar da shi tacaccen man fetur din, to za mu duba cewar ko da za a samu sauki gaskiya ba farko yanzu ba. Saboda haka 'yan Najeriya gaskiya kar ana da kafa a ya kalli cewar wannan matata ta Dangote ana yin ta mai zai kare a gaskiya sai daga baya.
Idan za a iya tunawa dai, Aliko Dangote ya kashe kusan dalar Amurka biliyan 20 wajen gina masana'antar wanda kuma a baya sha samun tsaiko kafin fara ta ce albarkatun na man fetur. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha, Biyo bayan babban taron jam'iyyar adawa ta Lebo a jihar Anambra da ke Najeriya, wanda ya kawo suka daga kungiyar Kwadago, jami'an kamfen ɗin jam'iyyar sun yi alƙawarin ɗaukar matakin warware matsalolinsu na cikin gida. Bayan haka, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta Lebo, Peter Obi, ya ce shi ba shi da niyyar sauya sheƙa, amma hakan bai hana shi yin hannunka mai sanda ga shugabannin jam'iyyar ba. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Peter Obi ya shawarci jam'iyyar ta tuntubi masu ruwa da tsaki irin ƙungiyar Kwadago NLC da TUC kafin shirya taron. Amma hakan biyu ba don zargin da jam'iyyar ke yau shugaban NLC Comrade Joe Ajero ke share wa kansa hanyar zama shugaba. Gabanin taron da ya dawo da Julius Abure a matsayin shugaba, 'yan Kwadago sun mamaye ofishin jam'iyyar Abuja suna nuna tana fama da cin hanci da rashawa, kuma Abure baya mulki bisa ka'ida ko ma ba a zaɓe shi bisa ka'ida ba tun farko. Daraktan kamfen na Peter Obi, Ibrahim Hussaini Abdulkarim, ya ce za su ɗau matakan gyara.
Za a samu a daidaita abin da ya faru a cikin wannan party namu na Labour Party, kuma muna shara in Allah yadda za a sake yin wani zaben wanda zai fitar da abin da ake kira all inclusive primaries, wanda convention wanda kowa da kowa zai shiga, mun fitar da shugaba wanda zai jamu ya ja daga ma zuwa samar da babbar nasara.
Game da bawa Obi tikitin takara a zaben 2027 mai zuwa, Abdulkarim ya ce ba haka ake zabar dan takara ba a tsarin demokuraɗiyya.
Kuma cewa wai sun ba shi tikiti, National Executive Council ba sa ba mutum tiket. Wanda ke ba da tiket zaɓe ake yi, shi ma convention ne ake son a yi, ake yi mutane su taru a zo a ce wani aka tsaida. Kuma za a ba kowa dama a cikin party, in ba shi kaɗai ma zai takara ba su ma su ce son su yi takara. Kuma shi wannan shi ne stand ɗin Mr. Peter Obi, ya fi son a ce ya takara ne ya samu kujerar, ba wai wani ne ya ba shi ba. Kuma wannan ai lokaci ne mai tsawo, raini zai kai a san wane ne zai yi wannan takara. Ba wai su zauna rana ɗaya ba su ce sun ba shi saboda sun je sun yi abin da ba daidai ba, saboda shi kuma ya ba musu ya ce musu abin da suka yi daidai.
Tsamin dangantakar kungiyar Kwadago da jagorancin Abure ya sa har Labour na cewa kungiyar ta NLC ba ta da hurumin cewa tana mallakar jam'iyyar, don jam'iyya ta kowane mai sha'awa ne ba sai ɗan Kwadago ba. Zanga-zangar lumana da NLC ta yi kan tsadar rayuwa ta sa shugaba Tinubu yin shagubin tun da ya kada su a zaben 2023 sai su jira sai 2027 maimakon zanga-zanga. Jigon Labour Babacir David Lawal ya caccaki Tinubu da cewa bai ma kada Obi a zaben ba.
So duk wannan abu ɗaya da ke bani sha'awa na ce na sani AP sun san ba su suka ci zaben ba. Tsoronsu kuma kar a zo a yi runoff tsakanin APC da Labour Party. Sai suka rubuta suka murɗe kuri'an da dai Labour Party zai zo third, Atiku ya zo second, just in case akwai alkalin da yana da karfin halin da sai ya ce a koma a yi zaɓe, bale ma ba a samu alkalin ba.
Ba mamaki jam'iyyar da ta yi tasirin zama ta uku har da samun gwamna Alex Oti na Abia ta fuskanci irin wannan dambarwar. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa a kan mita 102.5, sai kuma shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa,
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zam kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mumuni Barma. A wannan makon muna dauke da labarin wani dan asalin jamhuriyar Nijar, mazaunin yankin kudu maso gabasin Najeriya, wanne yake fafutukar neman abin rufin asiri har ma da taimakawa dangi. Sabanin yadda a baya mafi yawancin waɗanda suka tsinci kansu cikin halin tawaya suka fi ganewa su rungumi bara a matsayin sana'a.
Sai sana'an zaka yi ta da koya take, ya fi a ce kawai bara za ka yi. Tunda ni abin da ran zan kashe zaman ka bara gaskiya ba zan yi ba. Tunda duka abin da ya sami duka ba bai kai da shekara 20. yanzu ka ce in koma in yi bakin traffic ko yana gwamnati ya bari a gaskiya ka ta ba zan yi wannan ba.
To amma kafin nan bari mu nufi jami'ar Abdulmumuni ta birnin Yamai inda wani ɗalibin da aka yanke wa hannu tun a lokacin da yake aji na uku a matakin firamare ke kokarin ganin ya cimma burinsa na rayuwa. Sa'idu Umaru na mata wanda ya hada wasan taekwondo da karatun kimiyyar noma a rubuce da yadda ya kamata a yi abin a aikace na fatan ganin al'ummar Niger ta yi alfahari da shi watan wata rana a fannin da kusan ana iya cewa ya addabi kasashen yankin Sahel wato maganar samar da wadatar abinci kamar yadda za a ji karin bayani a ci gaban hirar da muka gutsuro muku a shirin da ya gabata.
Ina karatu ne, ina jami'a, ina sport. Yanzu ta kai wani bisi ya zo daidai da kamar lokacin da nake zuwa training da lokacin zuwa jami'a yanzu daidai da lokaci guda. Wani bidiyo sai na zaɓi guda. In bar jami'a in ta yi wurin wancan training da ta kai akan matsalar kuɗin mota ban iya ta yi in jami'a in dawo a lokacin in shiga taxi kuma in za wurin training. Wurin jere ga juna ma na taɓa fadda ɗin shekara biyu ta karatu na ni tsaira akan dai ina da wancan guri ina tsammani in samu medal shi ya sa kamar in zo tele hawayensu kamar masu da kasa masu bada su gane ni to wannan abu da abban kai na shi ya sa ni ƙara da daƙule karatu na tunda yanzu mun kai balaguro na ta yi defender ɗin drapo in Niger ana nan jami'a ana examen mulki yake na kai letter yanzu examen an kai da na zo sai a datse biyu dole sai na defender su biyu na abban mai shekara amma da yake bai ta gaban zaba kamar an samu medal ɗin
akan harkar taekwondo nan. Yaya abin ya samo asali?
Maganar da macin ta mini take ce min kamar sai bara yanzu to ina da nakasa ba abin da zan iya yi bayan bara ɗin to da ni gani wannan abun nakasassu suna yin taekwondo ni gani ga Laraba wannan saman rijistar su sun ma haro ku so ayi akwai lokacin da ni kadai na duka Niger guri na almost in sauran mutane suka fahimta kenan ko ba dole ni nasara ba in mutane suka fara zakkowa nasara in Allah da za ta zakkowa kuma da Allah sa ni naci har ta kai mun ka kai mu 15 cikin kasashe Afirka gaba dai Niger ta zo na harin na harkar taekwondo na kasassu daga na Afirka sai dai tallafi ne kamar da a ce za a samu tallafi da abin zai fi hakan ga Allah ya da.
Me yawa kana da niyyar bude wata makaranta haka da horar da nakasassu?
Ina da gurin na wanda zan bude kamar na nakasassu amma wanda ke doka min hankali na fannin noma tunda shi nakasa iri-iri ce. Shi taekwondo ba duka nakasassu zai iya yin harkar taekwondo ba tunda akwai adadin nakasa amma shi fannin noma da kiwo duk da mutum yake duk komai karamin nakasa shi. Shine ina da gurin shi ma wannan nan in bude kamar kungiya koko association wadda nakasassu wanda ba su da aikin in zo in koya musu da aiki noma da kiwo kenan wanda za a samu hili wanda za a zo ana noma ma ana koya ma nakasassu yanda za su noma da za su kiwo kenan da zai gurgurdo abin an koya mutum ko cikin gidan shi mutum ya ta koko gidan su mutum na iya dan fara noman shi kadan ne koko kiwo irin wannan nashi kadan ne in na kaji ne in na bisa shi.
Daga Niger za mu sauka garin Enugu da ke yankin kudu maso gabasin Nigeria inda wani dan asalin jamhuriyar Niger ya dukufa da yunkurin neman abin karewa kansa mutunci bayan da ya rasa wani sashe na jikinsa a bara a sanadiyar fama da wata cuta. Bakon shirin Adamu Haruna na alfahari da yadda ya miƙe da harkokin kasuwanci a wani lokacin da aka yi hasashen sabuwar rayuwar da ya tsinci kansa ciki na iya jefa shi a halin mutuwar zuciya kamar yadda aka saba gani a zamanin duhun kai a wajen waɗanda suka fada halin na ƙasa. A tantaunawarsa da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorikwe, matashi Adamu ya fara da yin bayani game da abubuwan da suka faru da shi.
Kawai na yi rauni ne kaɗan kamar na yi wani abu ya kamar ya taɓa na hannu ne kaɗan ya mun ɗan rauni haka abin ba wai ko ya ji ne ko haka ba kawai shi ne wannan farkon abin da ciwon da ya kawai san gani daga wannan a hankali bayan wannan sai kansa ya zo shiga cikin bayan da kansa kin ya shiga kwana biyu kwana uku huɗu duka ya wurin ya halata nan da yake ba zai sake wani amfani a lokacin da jijiyoyi ne irin kamar ya riga ya taɓa jijiyoyi haka kenan ba maganin wani ake ya sake yi tun da sau ya kai guda huɗu da ya tsinye na kenan. Bakin ya taba wannan kawanta wa kuma shi ke ne zai na girgar lokaci.
Sannan ka kammala cewa ya kamata a je asibiti a yi maganin abin kenan?
Da farko na yi akwai suna fara zuwa maganin ba zai riga tun da abin ya riga shiga da yawa. Na farko kodai an ci za a wanke shi ko kuma hannun ba zai iya ba wani amfani da zai. To, na sake dawo haka na ce kai a lokacin ban yadda da wannan na farko ba na ce kai ba da sai na sake dawowa. Ba na da na sake din kamar wata hudu. Na sake dawo a gida ta wutana bayan na zai gida na dawo a cikin wata hudun wannan kuma abin ya zai sake damuna da yawa ina fitar da ruwa tun lokacin da ya fara ruwan har aka yanke kusan shekara ɗaya da wani abu bidan wani ruwan ba lokacin da farko an ci zamu za a yanke mishi da farko kenan bin yadda ba sai sake dawowa kuma da na koma aka yanke hannu a lokacin.
Bara kenan aka yanke
hannu? Bara.
To kuma daga wannan lokacin zuwa yanzu wace sana'a kake yi?
yanzu ya tunda ya shi haka sanadin kina sai daga kane kawai farfishin haka da yashe nan da kawai cikin ka gode farfishin ai kawai ga dai kawai wani drink ne ko biski sindom ya haka irin kan wanki haka salon su dai haka mutum ki sayawa
to yanzu ya kake ganin guldan ka da jama'a a nan
ki sai wannan da inda nake da su da in ya zama kuma Allah kan yin to ni saban ga wannan bambancin ba yi yanzu
yanzu wace kira kake ga hukumomi akan halin da ka tsinci kanka da ciki ko wasu masu fama da nakasa
wani zai ga kamar tun da riga shiga ta harka irin wannan ba zai iya zuwa sana'a da ba zai tsayan kawai bai je bakin traffic ne zai kuma ya bara kenan duk kuma na wuce muke tana da wahala al'amari na farko wani zuciya shi kuma yana nan da kamar kashi zuciya ne ban wani kawai ya manta zuciya tun da kawai tun da ya san ya fita za a bashi zai yi rayuwa da irin wannan abubuwan kenan shi kuma nan ba abun yi bane sai kawai lokaci kashi zuciyan ka zai ka zauna sai an ba ka kona abu ba haka bane tare sana'an za ka yi ta da koya take ya fi a ce kawai bara za ka yi tunda ni yawon da ga yanzu ka ci zan maka bara gaskiya ba zan iya ba to yanzu ka ce in koma ne bakin traffic ko yana bin wani mai bara gaskiya ka sai ba zan iya wannan ba na yi sana'a da dama da yake tana da yawa haka tunda dai na ji na zama lokacin wannan shekara na sana'a amma ruwa nan ta labeling na yi ta
ban da wannan kana da wani buri
ne ya buri ya san bakin shi buri daga arewa zan ga yana da yawa kai dai baka nema a hannun wani ba kana sana'a ka ne ka samu kai kenan ba wani gurin da yake wannan
To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Umaru na mata Sa'idu zakaran wasan taekwondo kuma ɗalibi a tsangayar kimiyyar noma da kiwo a jami'ar Abdulmumuni ta birnin Yamai da Adamu Haruna ɗan nishar mazaunin garin Inugun Najeriya da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okurukwe ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa. Ke ce da ku sai an jima.
Madalla a gaida Sulaiman Mumuni Barma shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:52. To yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma albarkacin azumin watan Ramadana.
Sunana Rahutu Muhammad daga Kumas shekara na 14 years zan karanta muku suratul mutaddila a'udhu billahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم
Muna maka marhaba zuwa wannan wata arziki marhaba muna maka marhaba zuwa wannan wata alfarma marhaba
ina mai karfafa maka ubangiji ya zati na imani da kai kama zumin ga mun daki albarkacin ka da mu fara da bismillah aka zamu gan karshe kuma da alhamdulillah welcome the great man muna maka marhaba sharon ramadan Welcome, the great man, Muna Makamara Bisharul Quran.
Subhanallahi, walhamdulillahi, Sinti marhaba, Yazid man, Sharul Ramadan. Subhanallahi, walhamdulillahi, Sinti marhaba, Yazid man, Sharul
Kalura fanya kai Ramadana komai na sake wa dangangan jikinka gabobi jikinka she ta salati yana cewa marhabi da zuwanka
Sharul Ramadan
I want to make use of this year Ramadana I dedicate myself to Almighty Allah ba na so ta wuce na zo na danga fama ba ni ka tashi nan da nan na danga wala duk wannan wata mai albarka albarkacin sa ka daure duka shaitanai fa musanifa Allah ya mana wannan duka yanda zamu kokarta kara bautata masa ya rabbi Allah sai li yana mini ciwa zumi ta kusa karshe bana su koma gidan jiya karkije duwa matsali ya ramadana karkije karki banni da waye yana mini ciwa zumi ta kusa karshe bana su koma gidan jiya karkije duwa matsali ya ramadana karkije karki banni da kewa
Yanzu kuma mun zo ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
A yau Laraba kasar Ukraine ta ce Rasha ta kai mata wani hari cikin dare da makamai masu linzami guda uku da jirage marasa matuƙi guda hudu. To sai dai an rawaito cewa dakarun rundunar saman Ukraine din sun yi nasarar lalata dukkan jirage marasa matuƙin guda hudu da aka harba a yankunan Kemelemski, Zhytomyr, Kirovohrad da Cherkasy. Ana sa ran ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro ta NATO su tattauna batun kudirin samar da kudi dala biliyan 100 domin tallafa sojojin Ukraine. Kudirin da sakatare janar na kungiyar ta NATO, Jens Stoltenberg ya gabatar. Ya hada da shigar NATO kai tsaye wajen kula da tallafin da mambobin kasashe ke samarwa da karin na Ukraine, wani aikin da Amurka ke jagoranta na haɗin gwiwa na kasashe sama da 50. Stoltenberg ya shaida manema labarai a yau Laraba cewa abu ne muhimmi a tashi daga dan takaitaccen tallafin da ake sawa Ukraine din da dan tallafin da ke zuwa na dan gajeren zango ya zuwa kwakwaran tallafi na dogon zango bisa jajircewar kungiyar ta NATO. A ranar Laraba, kotun tsarin mulki ta kasar Uganda take amincewa da sauye hukunci kan dokar kasar da ta haramta yin luwadi da madugo da canza halitta da dangunan su. Dokar da ta haramta luwadin da ta fara aiki a watan Mayun bara ta bayyana duk wanda aka samu da aikata luwadi zai fuskanci hukuncin dauri. Haka kuma dokar ta tanaji hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da aikata luwadi da ke dauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV/AIDS da wanda aka samu da aikata luwadi da mutanen da aka sa a rukunin masu rauni da suka hada da kananan yara da tsofaffi. Wata gobara ta tashi a wani gidan shakatawa na dare ko kuma club a turance da ke birnin Istanbul na kasar Turkiya a ranar Talata ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 29 wani mutum guda ya samu rauni. Gwamnan Istanbul Davut Gül ya ce wutar ta tashi ne a gidan shakatawar a yayin da ake gudanar da aikin gyare-gyare a wurin.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyanmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.